haka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da kuma Dalal FM. Sai tashar mu ta VOA Africa dake alfa dake yamma daga birnin Yamai akan mita 102.5 Zangon FM. Kana a kasar Ghana kuma za a kama mu Alfa Radio. Za kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Yau ma Litinin 23 ga watan Satumbar shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harandani tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu. Cikin shirin namu na wannan daren naku, za ku ji yadda taron Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudana a nan kasar Amurka. Idan kuma muka leƙa Najeriya, za ku ji cewar hukumar rundunar sojojin Najeriya ta sama ta tabbatar da cewar ta kai ga ƙarshen ganin bayan ƙungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram. Idan kuma Allah ya kai mu, za ku ji yadda ake gudanar da wannan taro na Majalisar Ɗinkin Duniya, za ku ji rahoton wani wakilinmu wanda daga bisani za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan maudu'inmu na yau. Wai kuwa ta wace irin hanya kuke amfana da ayyukan majalisar nan ta ɗinkin duniya? Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Sai a gyara zama don jin halin da duniyar take. Daga bisani ku ji rahotannin namu.
Matashiya ‘yar kasar Sweden mai fafutuka Greta Thunberg ta yi wa shugabanni gargaɗi yau Litini a taron Majalisar Ɗinkin Duniya da su ɗau matakan kariya, inda ta ce mutane suna cikin wahala kuma suna rasa rayukansu sakamakon matsalolin ɗumamar yanayi, kuma babu wani babu abu da shugabanni suke yi illa ɗaukan alƙawurka babu cikawa. Ta ce tun shekaru 30 suka gabata ne ilimin kimiyya ya bayyana wannan matsala, amma matakan da suka ɗauka bai wadatar ba. Kun gaza, amma mun fara fahimtar yaudararku, Thunberg ta ce cikin murya mai sosa zuciya. Idanun matasa na kanku, kuma idan kuka zaɓi ku gaza, to ba za mu yafe muku ba. Matashiyar 'yar shekaru 16 ta gargaɗi sama da shugabannin ƙasashe 60 da firan ministocin da suka halarci taron Majalisar Ɗinkin Majalisar Ƙolin Majalisar Ɗinkin Duniyar cewa matasa ba za su bar su tsira da wannan laifin ba. Ta ce mun ja layi a nan, kuma daga yau za mu samu canji ko an so ko an ƙi. Ta ce lokaci ya yi da za a kawo ƙarshen baiwa masana'antun mai tallafi, kuma a daina karɓar haraji daga albashin mutane, a koma karɓar haraji daga masu gurɓata yanayi da iska mai guba. 'Yan rajin kare yanayi sun mamaye tituna a Washington, inda suka tottoshe manyan hanyoyi a ƙoƙarinsu na tsaida zirga-zirga a faɗin birnin da nufin jawo hankali akan sauyin yanayi. Masu zanga-zangar sun yi kira ga jama'a da su fasa zuwa wuraren aiki da makarantu don mara musu bayan gudanar da zanga-zangar, wanda ya biyo bayan zanga-zangar da matasa suka gudanar a ƙasashen duniya a ranar Juma'a da ta gabata, da dubun dubatan mutane suka fito suna kira da a ɗauki matakan magance matsalar ɗumamar yanayi. Zanga-zangar da aka yi wa taken Shutdown DC da Turanci ya zo daidai da ranar da za a yi taro a kan matsalar ɗumamar yanayi a Majalisar Ɗinkin Duniya. Masararo, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Wata makaranta a babban birnin Kenya ta rushe yau Litini, kuma ta yi sanadiyar kashe aƙalla yara 7 a cewar hukumomi, yayin da wasu mazauna birnin suka ɗora laifin rushewar ginin akan rashin ingancin ginin. Wasu yara 2 kuma sun jikkata. Iyayen yara suna ta kuka akan rushewar makarantar mai suna The Precious Top School da Turanci a Nairobi, inda ɗaruruwan mutane suka zagaye makarantar yayin da masu aikin kwana-kwana suke kokarin lalube cikin baraguzan ginin. Ba a tabbatar da ko akwai wanda ginin ya rushe a kansa ba. Mai magana da yawun bakin gwamnati Cyrus Oguna ya tabbatar da mutuwar, inda kuma hukumomin asibitin kasar na Kenyatta sun bayyana cewa sun kwantar da yara 64 wanda suka samu kananan raunuka. Babu tabbacin dalilin rushewar ginin da misalin karfe 7:30 na safiyar yau. Ana samun karuwar gidajen da aka gina ba tare da kulawa da nagartarsu ba a wasu wurare masu tasowa a Kenya. Kawo yanzu dai hukumomin makarantar ba su ce uffan ba. Wato takaddama tsakanin Rwanda da Uganda na dada tsamari, inda Rwanda take zargin makwabciyarta da baiwa kungiyoyi 'yan ta'adda maboya, kuma ta ce suna baiwa 'yan kasar su horo. A watan da ya gabata ne kasashen biyu suka rattaba hannu akan wata yarjejeniyar inganta mu'amala tsakanin su, amma masu kula da lamura sun ce da walakin hakan zai inganta irin zaman doya da manja da kasashen biyu suke yi. Da alamu dai yarjejeniyar da kasashen Rwanda da Uganda suka sanya hannu akai a Rwanda a watan jiya ba za ta kai ga labari ba, duba ga yadda yarjejeniya makamantar wannan da aka kulla tsakanin kasashen biyu masu makwabtaka da juna a baya ba su kai ga cimma maslaha ba. Wannan shine ma'ayin masana fannin rajin kare haƙƙin bil'adama da siyasa kamar su Gatete Fieri, wanda ya ce waɗannan yarjejeniya ai takardu ne kawai, kuma idan mutane ba su da niyyar aiki da abin da yake takarda, yaya za a yi da su? Tun watan Fabrairu ne Rwanda ta hana 'yan ƙasar ta shiga Uganda, abin da ya yi lahani ga harkar kasuwanci a ƙasashen biyu.
To a gaida Aisha Ma'azu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a taskar rahotannin namu kuwa, gabanin kasidu da jawabai da shugabanni daga kasashen duniya za su gabatar a gobe idan Allah ya kai a taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya. A wani zauren taro da aka tattauna matsalolin ɗumamar yanayi yau, shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da jawabi a gaban ƙaramin kwamitin. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya halarci wannan taro, ga kuma abin da ya kawo mana.
Yusuf, abin da ke faruwa shine kamar yadda ka riga ka faɗa, yau taro ne da aka yi akan canjin yanayi wanda yake shugabannin duniya da dama ne suka halarci wannan taro da aka yi a birnin New York, kuma kowa san irin illa da duniya ke fuskanta sakamakon canjin yanayi. To akan shi ne aka yi wannan taro, wanda yake kasan ko da yaushe kafin a yi ainihin shugabannin su fara bada jawabansu na ainihin babban taron, sai an fara yin wannan da na canjin yanayi kafin ma a shiga ainihin babban taron da aka saba yi. To kamar yadda shugabanni da dama ne suka yi magana a wurin, to amma bari mu duba jawabin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi. Shine da farko ya fara bayyana ma taron da shugabannin da suke ciki da ma ainihin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya cewa da farko Najeriya tana bada goyon baya 100% akan shawarwari da aka ɗauka ko yarjejeniyoyi da aka kulla a Paris wanda aka yi akan canjin yanayi, da farko kenan. Sannan kuma shugaban Najeriya ya bada bayanai akan irin ayyuka da gwamnatinsa take yi na ganin cewa ta magance matsaloli da canjin yanayi ka iya haifar da su, kama daga abinda ake ce ma green bond, ko kuma kuɗin da aka saka ma ainihin ayyuka na kawo canjin yanayi, yake nuna cewa Najeriya ta yi bakin kokarinta, tana kokari ta rage yawan amfani da iskar gas, wanda yake shine babban abin da ke haddasa guba da ke gurɓata iska. Za ta mai da hankali akan lantarki da ake samu daga ruwa. Sannan akwai hanyoyi da dama da ainihin wannan gwamnati take yi domin ta rage amfani da abubuwan da suke haifar da wato gurbata yanayi. Sannan kuma ya nuna cewa lallai wannan abin ba zai yi tasiri ba sai an gama da matasa a ciki. Don haka gwamnatinsa kuma za ta ɗauki matasa da yawansu ya kai miliyan 25 wanda za su taimaka kuma za su ba da gudunmuwa da za su dasa bishiyoyi a faɗin ƙasar baki ɗaya, wanda shi ne abin da ka iya taimakawa sosai wurin ganin an rage wato abubuwan da ke haifar da ainihin canjin yanayi wanda ke kawo masifa da matsaloli ga ainihin rayuwar al'umma. Yake shugaban Najeriya ya yi batun matasan da sai ya jawo hankali na akan ko kuma abin da ya fi ɗauki hankali wurin a gabaɗayan taro. Na jin duniya ta san akwai wata 'yar matashiya 'yar ƙasar a Sweden wanda ake kiranta Greta Thunberg. Greta Thunberg yarinya ce 'yar shekaru 16 matashiya wadda yake ita kuma aikinta ne fafutuka na ganin cewa an canja yanayi. Wato yarinyar nan a jawaban da ta yi ta fito karara ta gaya ma shugabannin duniya duk wanda ka sani yana faɗa a duniya yana zaune aure, ta kalli huskarsu ta ce kun yaudare mu, kun daɗe kuna yaudaranmu. Ta ce ba lokaci da ya kamata a ce ina tsaye a gabanku ke dan ba, lokaci da ya kamata a ce ina cikin aji ne, amma kun muna alƙawari, kun san matsalarmu, kun san ciwonmu, kun san abinda canjin yanayi ke illa da yake haifarwa yake addaban su ƙananan yara, amma kullun sai su faɗa sun sani amma suna yaudaransu. Wato wannan maganan ya bari kowane shugaba ya shiga cikin taitayinsa. Sai sa wannan shi ne jawabin da ya fi ɗauki hankali gabaki ɗayan taro da aka yi na canjin yanayi, wanda duk waɗanda za ka ji sun halarci wannan taro jawabai da irin kalaman da suka fito bakin yariyar nan shi ne abin da ya tada hankalin kowa a wannan taron da aka yi.
To sai a kasance da mu idan Allah ya kai mu gobe za ku ji ainihin yadda wannan taro ke gudana a birnin New York da ke nan kasar Amurka. A gaida Baba Yakubu Makeri. Daga batun na taro sai kuma wata tattaunawa ta musamman da muryar Amurka ta yi da Hafsan Hafsoshin Sojojin Saman Najeriya, inda ya bayani akan irin yunkurin da suka yi don ganin sun kawo ƙarshen aikin ƙungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram. Hassan Maina Kaina ya hada mana rahoto na musamman.
A baba nan dai irin barin wuta da sojojin Najeriya ke wa mayakan Boko Haram da kuma yadda sojojin ƙasar Niger ke fatattakarsu ba ga irin farmaki da dakarun ƙasashen yankin tafkin Chadi ke kaiwa ba ƙaƙƙautawa. Yanzu dai mayakan na Boko Haram na cikin halin tsaka mai wuya, inji babban Hafsan Hafsoshin Sojojin Saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Baba Abubakar.
To wannan boda da ke tsakanin Najeriya da Niger da Chadi boda ne mai tsayin gaske, mai nisan gaske, kwarai da gaske. Saboda haka akan samu wani lokuta da sojojinmu sun fatattake su za su koma su shiga cikin Niger. Haka su ma wani lokaci daga Niger an fatattako su za su yi su shigo Najeriya. Amma yawanci Najeriya wajen da suke zuwa wannan wajen Lake Chad din nan ne. Akwai wasu area da ake kira Tumbus. Akwai Tumbu daban-daban, garuruwa daban-daban, 'yan ƙauyuka haka a cikin wannan Lake Chad. To amma banda nan ba su da wani takamammen waje da za ka ce ga kamar yadda lokacin da suke da caliphate suna da headquarter a Goza a Bama. Duka waɗannan babu wani waje da aka samu takamammen waje da aka ce ga shi nan ga nan headquarter Boko Haram, babu.
Ko ina batun jagoran na Boko Haram Abubakar Shekau yake?
To shugabannin su Shekau muna da bayanin cewa yana raye, kuma akwai matsaloli dai tsakanin su. Saboda haka akan samu baraka tsakanin su, wasu su ga cewa bai kamata suna kaza ba, wasu ma sun canja tactics na.
Eh Marshal Sadiq Abubakar ya yi bayani kan ko yanzu nawa ne adadin abin da ya rage na mayakan Boko Haram, duba da yadda rahotanni ke nuna cewar an gama da dama daga cikin su.
A fahimta na gaskiya bana jin muna da abin da ya shige kashi 20 a cikin 100, kuma waɗannan suna da alaka ne da abubuwan da suka faru a wasu ƙasashe kamar Syria, kamar ƙasashen Iraq lokacin da aka fatattake su, wasu daga can su gangaro sun yi nan. Saboda ka ba iya cewa ba kowa, kamar ƙasan Syria, ƙasan binan ƙasashen duniya sun fatattake su a wannan ƙasa, kuma Iraq shi ma da akwai wani sansuna wanda suke da nasu ne, wanda kuma saboda wannan haɗin hannu da aka yi an fatattake su daga waɗannan wurare.
Shugaban Sojin Saman Najeriya ya ce irin ƙawancen da ke tsakanin ƙasashen yankin tafkin Chadin na taimakawa ƙwarai da gaske wurin gaba da kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda.
Akwai kyakkyawan fahimtar juna tsakanin Najeriya da Niger da Chadi da Kamaru. Akwai wani sansanin jiragen samansu a Niger da ke Difa, wanda akwai mutanenmu da ke gun wanda suna zaune suna aiki hannu da hannu da mutanen Niger. Kuma jiragen yaƙinsu su ma wani lokaci sukan kawo mana gudumawa, kamar yadda mu ma mukan kai gudumawa an kai musu wani farmaki a wasurare.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto a wata tattaunawa da Ali Mustapha Sokoto ya yi da shugaban Hafsan Hafsoshin Sojojin Najeriya. Yanzu kuma bari mu buɗe layin wayarmu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Wai kuwa ta wace irin hanya kuke amfana da ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya? Amma kafin nan bari mu shakata da wannan.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To, kiranmu na farko daga jihar Nasarawa. Muke da shi a jihar Nasarawa.
To, alhamdulillah. Assalamu alaikum. Kuna tare da Garba Sale, likitan radio na garin Abubakar domin jihar Nasarawa.
To, Malam Garba, muna jin ka.
To, a gaskiya wannan tambaya da kuka yi mana game da ta inda muke amfana da ayyuka na Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma taimako na Majalisar Ɗinkin Duniya shine akan nuna mana wani lokacin a kawo magani a ce na NDJ ko kuma a yi wata hanya a ce wannan daga Majalisar Ɗinkin Duniya ne ko tallafi ne na ainihin hukumomi na duniya. To, mukan ga wani lokaci da irin waɗannan abubuwan sukan faru. Mu talakawa tun da ba cikin gwamnatin muke ba, duk abin da aka faɗa mukan amince, amma a nan muna da dakira. Mu talakawa don Allah muna so mu ga wani abu tabbas wanda ya fito daga ainihin haɗin ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ne ta ci gaban ƙasashenmu da yankunanmu na karkara. Nagode, Allah ya saka muku da alheri a tashi lafiya.
To, mun gode likitan radio. Bari mu tafi birnin Shehu. A muke da shi a birnin Shehu?
Abuja ne, Abuja.
To, birnin tarayya. To, a muke da shi a Abuja?
Bello Sokoto ne.
To, Malam Bello Sokoto, muna jin ka.
To, a gaskiya Majalisar Ɗinkin Duniya gaskiya muna samun taimako sosai saboda irin wannan ciwuka ismi ne da duk suna taimakawa. Kuma muna roƙon su taimaka mana ga ba da kuɗi a gyara makarantun ne da jami'o'i da asibitoci tsakanin Allah. Muna ƙaruwa da Majalisar Ɗinkin Duniya sosai. Nagode, Bello Sokoto daga Abuja.
To, Malam Bello, muna godiya mu ma. To, muna da wani kira. Wake magana? Wake magana kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Barka da aiki, barka da dare.
To, barka ka dai. Wake magana daga kuma ina?
Alhamdulillah, sunana Alhaji Hashim, tudun wadan mai Kadunan Najeriya.
To, Alhaji Hashim, muna jin ka.
To, hakika wasu da tsafara ka ga suna amfana da wannan Majalisar Ɗinkin Duniya, to amma wasu da dama za ka ga ba su amfana. Sakamakon abubuwan da ya kamata a rika ma talakawa wani gaskiya daɗi suka ga cewa ba shi ake musu ba, sai kuma a ga cewa.
To mal Allah ya ce muna je to
muna da Baudi naku.
To mun je jihar Gombe, wa muke da shi a jihar Gombe? Gombe
wanda nake da shi.
Eh Gombe, wake magana daga wake magana Gombe?
Kana magana da Ubandoma Lugo daga Gombe, Yamal Tudeba.
To muna jin ka Ubandoma.
To maudu'i naku da kuke yi muna matukar jin dadin sa. Allah Ubangiji ya inganta wannan gidan radio ya kuma kara ba mu ci gaba a ciki.
To Allahumma amin, muna godiya.
Sannu ba.
To muna jin naka gudunmuwa.
Gudunmuwa na yanayin majalisar ɗinkin duniya da kokari da suke yi dangane da yanayi da ake ciki a yanzu, shi ne a ƙara ba da himma imamin yanayi ɗin. Jama'a ma ana cikin imamin yanayi,
yin
yanayin abubuwa da jama'a suke ciki a yanzu nan, ga batun maganar abubuwa na batun tsaro ɗin nan, a taimaka jama'an bankin duniya su yi kokari irin wannan ake ciki ƙasashen Najeriya, saboda a samu zaman lafiya a wuraren Borno haka.
To watan kana dafin baya ga ɗumaman yanayi na yanayi da ake da shi, watan su ma al'umma akwai ɗumaman yanayi a tare da su kenan?
Ga abubuwa ɗumaman yanayi, yanayin abubuwa abin masarufi ya kuɗaɗe ya yi ƙaranci a gurin mutane, ga abubuwa gwamnati ɗin Najeriya ga ministoci da aka naɗa yanzu nan, kaga ba wani aikace-aikace ake yi ba, ba kwangila ba komai. To
to mun gode, bari mu tafi jihar Gombe. Wa muke da shi a jihar Gombe? Jihar Gombe. Gombe. To ba ma jin ka, kaɗan daga muryarka.
Ranka yi dare.
To muna ji. Wa alaikum salam, wake magana?
Kana magana da Ubandoma Lugo daga Gombe, Yamal Tudeba.
To muna jin ka Ubandoma.
Eh ranka yi dare, a bisa ga ɗumaman yanayi wanda ake magana a kai. To akwai haƙƙi wanda ya kamata
to
a yi taimako.
Bari mu tafi jihar Kaduna. Ubandoma, layinka ya tsinke, bari mu je jihar Kaduna. Wa muke da shi a jihar Kaduna?
To Yusuf Aliwaran dai, barka da lasaya.
To barka ka dai Malam Murtala.
Sunana Murtala, ina kiranku daga garin Rigasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To muna saurare Malam Murtala.
To madalla Malam Yusuf Aliwaran dai, duk da dai ana ta ba da sako aiko maka da kokari, to Allah saka da alheri. Kuma gaskiya ne abin da zan ce, gaskiya tun kusan in ce wa lokacin irin dai 90 something din nan dai da aka zo aka yi mana World Bank din nan na ruwa on water board, to nan ne zan ce ko mafi yawanci wannan hanyar ma da suka bude World Bank din nan na water board ruwan nan da suke pumping, to kusa yanzu abin ya lallace tuntuni, sai dai kawai mu caji dai kawai a kafa su yaɗa labarai. Abin da muke ba su ita Majalisar Ɗinkin Duniya, menene zai hana wai a ce duk ƙasan da ake rikici kamar irin su Boko Haram din nan, irin su ISIS, tunda suna da sojojinsu, me yasa ba za su zo bane ƙasan ne su taru ne da sojojin ƙasan a ma abin kop ɗaya? Duk duniya ƙasan da akwai irin wannan matsala a je a gama da ita. Shi ne yanzu lallai Majalisar Ɗinkin Duniya tana da ƙoƙari kuma tana da ƙarfi. To shawaran da muke ba su kenan, da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala. Bari mu je Zaria, birnin na Turun. Kuwa muke da shi a Zaria?
Abdullahi Moke daga Zaria.
Abdullahi wane?
Moke.
To Abdullahi Moke, muna jin ka.
Da farko dai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala.
To masha Allah.
Kusan wannan magana da mamun yanayin nan sai dai mu gaya Allah kai mana musiba. Amma da mamun yanayin nan yayi yawa, ga na duk ga mutane na wahala.
To Malam Abdullahi, baka ganin cewar mutanen saboda suke kawo wannan zafafar ɗumaman yanayin, saboda ba a ana sare bishiyoyi, ba a ana girki da ice da sorakinsu, baka tunanin wannan bai shafi ɗumaman yanayi ta aljihu ba?
Wannan abin da kawai da gaskiya ne, kuma muna roƙo gwamnati ta sa ido akan yayi sassara itatuwa nan, shine tunda haƙƙi shi da za su kara aiki na mutane.
To ta yawan ne fanni kuke Malam Lai, akwai yanda kuke, akwai wani abu da kuke amfana da shi daga wannan ita kungiya ta Majalisar Dinkin Duniya?
Eh, gaskiya alhamdulillah mun gode ma Allah.
To, muna gode.
Saboda yanzu kaga an gyara mana asibitoci, wasu kungiya ne na duniya.
To, mun gode. Bari mu tafi jihar Bauchi, Bauchin Yakubu. Wa muke da shi a Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katsin Madaki a jihar Bauchi.
To, Malam Ayuba, muna jin ka.
To, hakika Majalisar Dinkin Duniya kwarai da gaske tana kokari musamman abin da ya shafi ba da ilimi da kuma ruwan sha da kuma activity. To, amma lallai muna so su kara kokari akan harka na ilimi din nan, su yi iya kokari su zo su kara taimakon makarantun mu musamman na primary school, su inganta makarantun da kuma malaman su, taimakawa malamai da kuma dalibai. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam, Katsin Madaki a jihar Bauchi.
To, mun gode Malam Ayuba. Bari mu koma birnin Kaduna. Wa muke da shi a Kaduna kuma?
Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikumus salam.
To, mai magana sunana Suleiman Aisalis, na kira ku daga nan cikin garin Kaduna, Nigeria.
To, Malam Suleiman, muna jin ka.
Eh, alhamdulillah, gaskiya waɗannan gungiyoyi suna ba da gudunmuwa ta dindindin musamman ta harkan iftila'i in ta sauka a ƙasa, za ka ga sun kawo agajin su musamman agajin gaggawa ko agaji na wani abinci ko wasu abubuwa kamar UNICEF ma ina tunanin tana cikin wannan tallafi na su. To, gaskiya suna barwa, amma mu abin da muke so a Najeriya gaskiya kamar yanda naji abokina yayi magana daga baya, yanzu ana irin waɗannan iftila'i na bala'o'i da suke faruwa a ƙasa su rika kawo ƙarfin su a haɗa da ƙarfin ƙasa a haɗu a yaƙi waɗannan ƴan ta'adda da suke damun ƙasa. Kaga in suka ba mu wannan gudunmuwa na agajin gaggawa irin wannan, gaskiya za mu amfana, mu kanmu za mu ji daɗi a ƙasa gabaki ɗaya.
To, mun gode Malam Salisu. Bari mu je Kano. Wa muke da shi a Kano?
Na'am. Rabi Musa mai jarida Kwakwaro bai ke magana daga nan jihar Kano.
To, Malam Rabi, muna jin ka.
Na'am, alhamdulillah, ra'ayina ni dai ba zan ce muna amfana da komai ba, amma ba zan yi zama ba wance ba mu amfana ba, wataƙila idan da wasu wanda suka amfana sai a sanar da mu ta ɓangaren amfana, amma ba wani amfani da muke da wannan ɓangare. Da fatan in an gano ma ba mu amfana to sai a amfe mahuta ƙoƙari ku kullum mana hanya inda za mu dinga amfana da su, inda dai komai ana yi ne don al'umma.
To, mun gode, iyaka abin da za mu iya ɗauka kenan a yanzu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda agogo muke cewa karfe 4:57 na yamma. Yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice.
Matashiya 'yar kasar Sweden mai fafutuka Greta Thunberg ta yi wa shugabanni gargaɗi yau Litini a taron Majalisar Ɗinkin Duniya da su ɗau matakan kariya, inda ta ce mutane suna cikin wahala kuma suna rasa rayukansu sakamakon matsalolin ɗumamar yanayi, kuma babu wani abu da shugabanni suke yi illa ɗaukan alƙawurka babu cikawa. 'Yan rajin kare haƙƙin yanayi sun mamaye tituna a Washington, inda suka tottoshe manyan hanyoyi a ƙoƙarinsu na tsaida zirga-zirga a faɗin birnin da nufin jawo hankali akan sauyin yanayi. Masu zanga-zangar sun yi kira ga jama'a da su fasa zuwa wuraren aiki da makarantu don mara musu bayan gudanar da zanga-zangar, wanda ya biyo bayan zanga-zangar da matasa suka gudanar a kasashen duniya a ranar Juma'a da ta gabata. Da dubu-dubatan mutane suka fito suna kira da a ɗauki matakan magance matsalar ɗumamar yanayi.
To, masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Aisha Ma'azu, da kuma wanda ya ba da umarni ya kuma haɗa mana shirin Mr. Daniel Brown, sai injiniyan namu na wannan dare naku Mr. Sidrak, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Bissalam.